Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 16, 21, da 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Fara'a da FM Noma da kuma Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da yau. Yau Laraba, 9 ga watan Nuwamba na shekarar 2016. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Nazir Ahmed Hausawa da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokaci. Da farko ga kanin labarai.
Donald Trump shine ya zama shugaban kasar Amurka. Attajirin dan kasuwan nan da ba a yi tsammanin tabuka wani abin a zo a gani ba, har wasu ƴan siyasa da kafofin labarai suke tsokana. A ƴan makonnin da suka gabata, ita takarar shugaban kasar Amurka a ƙarƙashin jam'iyyar Democrat Hillary Clinton tana kan gaba, wanda ya haddasa ƴan jam'iyyar tana Democrat ke cincewa su ne za su samu rinjaye a zaben majalisar dattijai. Shugabar kasar Koriya ta Arewa Park Geun-hye ta ce za ta bar ƴan majalisar kasar su zaɓi sabon firaminista.
A shirin namu na yanzu za ku ji cewa komai na ci gaba da tafiya daidai a nan Amurka biyo bayan zaben tarihin da aka yi jiya. Bayan haka za ku ji ra'ayoyin wasu 'yan kudancin Najeriya dangane da sakamakon zaben da aka yi a nan Amurka. Muna kuma ɗauke da rahoto akan shirin ƙaddamar da manufar ƙasa akan ruwa da gwamnatin tarayyar Najeriya ta yi. Bayan haka za ku ji shirin himma wanda Ladan Ibrahim Ayawa ya shirya zai kawo, amma duk sai bayan labaran duniya.
Assalamu alaikum masu sauraro. Donald Trump shine ya zama shugaban kasar Amurka. Attajirin dan kasuwan nan da ba a yi tsammanin tabuka wani abin a zo a gani ba, har wasu ƴan siyasa da kafofin yaɗa labarai suke tsokana a lokacin kamfe ɗinsa. Ya samu nasara mai ban mamaki a jiya Talata akan abokiyar karawarsa, tsohuwar sakatariyar harkokin wajen Amurka Hillary Clinton. Trump tare da iyalansa da kuma manya-manyan waɗanda suka taimaka masa a wajen yaƙin neman zaɓe a wajen bikin murnar nasarar da ya samu a birnin New York a yau Laraba, ya faɗa cikin farin ciki cewa na yi alkawari ga kowane ɗan ƙasa cewa zan zama shugaban kowane ba Amurki. Shugaban ƙasa Barack Obama ya taya Trump murnar samun nasarar da ya yi ta wayar tarho, kuma ya gayyace shi zuwa White House a ranar Alhamis mai zuwa, inji sakataren yaɗa labarai Josh Earnest. Haka kuma Josh ya ba da tabbacin miƙa mulki a matsayin ɗaya daga cikin abubuwa masu muhimmanci da shugaban ƙasa ya bayyana a farkon wannan shekarar, sannan haɗuwa da sabon zaɓaɓɓen shugaba a matsayin mataki na gaba.
‘Yan makonnin da suka gabata, ‘yar takarar shugaban ƙasar Amurka a ƙarƙashin tutar jam’iyyar Democrat Hillary Clinton tana a kan gaba. Wannan ya sa ‘yan jam’iyyar ta Democrat ke jin cewa su ne za su samu rinjaye a zaɓen ‘yan majalisar dattijai. Haka kuma alamu sun nuna cewa ko a majalisar wakilan jam'iyyar ce za ta yi nasara. Amma abin sai ya zo da bazata bayan an fidda sakamakon zaben jiya da daddare wayewar garin yau. Sai gashi ta fito a fili cewa Hillary ta faɗa zaben, yayin da jam'iyyar Republican ke kan gaba da duka majalisun guda biyu, wato ta dattijai da ta wakilai. Domin ko daga cikin kujeru 100 da aka yi takara a kansu a 'yan majalisar dattijai, 34 da kuma kujeru 435 na majalisar dattijai, yanzu haka dai jam'iyyar Republican ta yi nasarar samun kujeru 51, yayin da jam'iyyar Democrat ta samu kujeru 47. Jam'iyyar ta Republican za ta ga fa'idar samun wannan rinjayen na samun kujeru 53 da zarar majalisar ta fara aiki a cikin watan Janairu na sabuwar shekara mai zuwa, ‘yan Allah ya kai mu. A New Hampshire, sanatan da ke kan kujerar Kayleigh Ayotte ya samu nasara da ‘yar rata kaɗan bisa abokin karawarsa na jam'iyyar Democrat, wato Maggie Hassan. Sai dai a Louisiana za a sake gudanar da zaɓe tsakanin ‘yan takara a cikin watan Disamba, tsakanin ɗan Democrat Foster Campbell da John Kennedy.
Ta labaran duniya kuke sauraro daga sashen Hausa na murya Amurka da ke nan birnin Washington DC. Shugabar kasar Koriya ta Arewa Park Geun-hye ta ce za ta bar 'yan majalisar kasar su zaɓi sabon firaminista saboda tana ƙoƙarin kaucewa rikice-rikicen siyasar cikin gida da take fuskanta. Shugaban kasar ta bayyana haka ne a jiya Talata bayan zaman tattaunawa da ta yi da Chung Si-kung, kakakin majalisar da 'yan adawa suke riƙe da ita. Sannan baya ga barin zaɓen sabon firaminista, Park ta yarda da shi zai ja ragamar gwamnatin. A kwanan nan ne shugaban kasar ta tsayar da Kim Jong-un babban matsayin, amma ƴan adawa da ke cikin gwamnati suka ki amince da zama domin su tabbatar da wannan mukamin.
A jiya Talata ne aka kama wasu mutane biyar a kasar Jamus inda ake zargin su da daukan mayakan kungiyar ƴan ta'adda ta Daesh. Ministan Shari'a Heiko Maas ya bayyana kaman da sare gwiwa ga harkokin masu tsatsauran ra'ayi a Jamus. Jami'ai sun bayyana cewa an kama waɗanda ake zargin ne a bayan jeren samame da aka kai a wajen da ke wato a jihohin da ake kira Lower Saxony da North Rhine-Westphalia. Ana tuhumar mutanen da shirya kungiyar jihadi da kuma kokarin daukan musulmai zuwa Syria domin yaki tare da ƴan tsageren Daesh. Masu bincike sun bayyana ɗaya daga cikin mutanen ɗan asalin ƙasar Iraki mai shekaru 32 da ake wa laƙabi da Abu Wala a matsayin shugaban kungiyar. Rahotanni sun nuna sauran da ake zargi sun hada da ɗan ƙasar Turkiya, Bajamushe da ɗan Siberia da kuma Jamus tare da wani ɗan ƙasar Kamaru.
Nasarar da Donald Trump ya yi a zaben shugaban ƙasar Amurka ya ci gaba da jefa kasuwar saka hannun jari a cikin halin wayoni Allah a kasuwannin duniya. Hakan ta sa farashin dalar Amurka da kuɗin mai sun sake yin ƙasa. A farkon yau Laraba, kasuwar saka hannun jari na ƙasashen Turai ya yi ƙasa da kashi 2.7, sai dai kuma ana sa ran kafin faduwar rana kasuwar ta farfado. A wasu ƙasashen Asiya kuwa, kamfanin nan na Japan mai suna Nikkei ya yi hasarar kashi 5.6. Kana a Hong Kong ko kamfanin Hang Seng ya yi ƙasa da kashi 2.3. Kana da yawan 'yan kasuwa su adana kuɗinsu sun ƙi fitar da su domin kasuwanci, sai dai kuma farashin ƙarahunan alfarma kamar su gold ya tashi da kashi 2.3 a Bangkok. Bikas Kawatra na kasuwar saka hannun jari a SCB ya faɗa wa wakilin wannan gidan rediyon Ron Corbin cewa faduwar kasuwar saka hannun jarin ya biyo baya rashin tabbas ne game da alkawarin da Trump ya yi na cewa zai sake wa harkokin kasuwanci tsari da manufa.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To da farko za mu fara da batun siyasa Amurka, inda hamshakin attajiri Donald Trump na jam'iyyar Republican ya lashe zaben shugaban ƙasar da aka yi jiya. Na tuntuɓi abokin aiki na Mahmud Lalo da ke birnin New York akan abubuwan da suke faruwa bayan zaben. Mahmud, gare ka.
To Maryam, yanzu haka dai ta tabbata cewa wato Trump ne ya lashe zaben shugaban ƙasar Amurka, wato ya doke abokiyar hamayyarsa kenan Hillary Clinton ta jam'iyyar Democrat. Kuma tuni kamar yadda watakila masu sauraron mu suka sani, ta riga ta kira shi, ta taya shi murnar samun wannan nasara. Shi kuma tuni ya riga wato ya yi jawabin amsa samun wannan nasara ga magoya bayansa.
To ya kaga yadda mutane suke, ya yanayin mutane suke biyo bayan wannan zaben da aka yi, suna cikin murna koko dai ya abubuwan suke?
Kamar yadda kika san al'adar zaben America,
kusan
kowa ya koma harkarsa, an bude shaguna, ga motoci nan mutane suna ta harkokinsu, amma sai dai kuma ba za ka rasa ji a nan da can, musamman wuraren da jama'a suke taruwa kamar cikin jirgi, wuraren dan shan shayi haka. Ana ta tattauna dangane da wannan zaɓe da aka kammala a daren jiya. Wasu na nuna alhininsu, wasu na nuna murnarsu. Kuma dama dai New York ai jiha ce da ita Clinton ɗin ta lashe, kuma dama jiha ce ta Democrat. To kusan gaskiya mafi aksarin mutanen da nake karo da su dangane da wannan zaɓe suna nuna kamar ba su daɗin wannan sakamakon zaɓe ba. Yayin da kuma akwai 'yan ƙalilan waɗanda za ki ga suna nuna farin cikinsu da wannan nasara da shi Trump ya samu. Sannan abin da ke kan kuma faruwa kenan a daidai lokacin da muke magana shi ne ita Hillary Clinton za ta yi magana nan da wasu na ganin lokaci ba kusa da lokacin da muke wannan magana. Domin ta mutu ta ajin abatu a hukumance kenan ta bayyana murnar ta kuma ta amsa shankayi ga duk lokacin Amurkawa dangane da wannan zaɓe.
Ya batun tsaro fa?
Marin dama ita wato shi birnin New York ɗin tun jiya ma aka sa jami'an tsaro suke ta shawagi suke cikin jiri a titina, kuma ya zuwa safiyar yau ɗin nan ma akwai ɗaiɗaiku da ake gani haka da an rage su ba kaman jiya da ake zaɓen ba. Kuma ba wani alama da ke nuna cewa za zan yi cewa duk wanda ya tashi hankali ma yanzu ma ai ya ƙwaro a kansa aiki ne tunda ita wacce aka haɗin hata kira ta ce wanda ya lashe zaɓen murna kuma a ce wani ya ta da wani shi ma ina ga kamar mutum ya yi kashin kansa ya ɗauki duka a hannu. Gaskiyar magana dai ba wata alama da ke nuna cewa akwai wani ɓarɓashin tashin hankali ko kuma wasu suna shirin aiwatar da wani abu da wanda ya saba wa duka. Irin bayanan da muke samu shugaba Barack Obama ya kira shi Donald Trump ɗin ya gayyaci shi zuwa fadar White House ana sa ran za su yi wannan ganawa a gobe idan Allah ya kai mu domin a fara share fagen yadda za a miƙa mulki daga ita wannan gwamnati za ta fice daga fadar White House zuwa ga sabon gwamnati wacce shi Donald Trump zai jagoranta a shekara mai zuwa kenan Allah ya kai mu.
Madalla Muhammad Lalo kenan daga birnin New York. Daga nan Amurka kuma bari mu leƙa kudancin Najeriya mu ji ra'ayoyin jama'a dangane da sakamakon zaben Amurka da aka yi jiya. Ga Lamida Abubakar Sokoto da ƙarin bayani.
Zaben ƙasar Amurka da kuma sakamakon da ya biyo baya al'amari ne da ya ɗauki hankulan duniya kuma al'ummomin yankin Niger Delta da mazauna yankin su ma ba a bar su a baya ba wajen bayyana ra'ayoyinsu kamar haka.
America has decided who to be their president.
Wannan yana cewa ne Amurkawa sun riga sun zaɓi wanda suke so ya shugabance su wato Musa Donald Trump saɓanin yadda 'yan Najeriya ke tunani. Ita kuwa tace
Gloria Michael, my own opinion, I think the
tana cewa ne sunana Gloria Michael a nawa ra'ayi wanda ya ci zaben shugabancin Amurka mutum ne mai nasara sai dai kuma na so a ce yar uwata mace ce ta shugabanci Amurka.
No, we stand there. I would have loved a woman to rule.
Sunana ne a ce Constantine Ogochukwu. Abun da ya faru in America shine abun da su America suke so ga political party din wanda yake wurin ga Democrat ga Republican sun biyu suna yi musu aiki wannan yana tara kudi ne wannan yana bada da abun da komai abun da America yake yi sai mutane suna ji tsoro akan America kasa na akwai American policy ba Trump policy ba Clinton policy ba American policy shine abun da suke so
a matsayin ku na yan Najeriya yan Africa kaman me kuke fatar shi wannan sabon shugaban kasa Mr. Donald Trump.
Donald ba zai yi komai ba tun da Africa suna can America tun dubu shakara nawa yanzu babu wanda zai ya kore shi su wannan zai zo ne ina mun gane abun da ya faru ne abun akan election aka yi saboda haka ma ya ci election amma ni da sun ce na ne ba zai yi komai ba abun da na ce ne wanda mu da foka wannan zai yi yanzu zai yi fada kamar North Korea da abun
sunana CDACD ra'ayina muna fatar Allah subhanahu wata'ala ya sa wannan yanzu alheri ga musulunci da musulmi to wannan kuma abu ne wanda zamu ce zamu bar ma Allah shi amma ga dukkan alama tunda shi ba wai musulmi ɗaya ba dan wariya ne to yana yiwa ya zan alheri ga Afrika da Najeriya amma kuma yana iya zama matsala ga ita America.
Sunana Alhaji Umar.
To Donald Trump Allah dai ya riga ya iko ne amma America da kasashen duniya suna cikin matsala
kamar yaya
tun farko ga campaign din ne ya fara nuna bai son musulmi bai son baki to duk asa America taron ta baki na son ka cika ta kuma suna kai mata komai to cewa gade bai son su a hali yanzu America ko wani irin rudani tana iya shiga.
Lamido Abubakar Sokoto muryar Amurka daga Port Harcourt Nigeria.
Madalla a gaida Lamida Abubakar Sokoto. A Najeriya mataimakin shugaban kasa Farfesa Yemi Oshibanjo ya kaddamar da manufar kasa akan ruwa a wani taro da ya hada gwamnoni da kwamishinonin ruwa na jihohin kasar a birnin tarayya Abuja. Ga rahoton Hassan Maina Kaina.
Executive Council approved the National Water Resources Policy.
Ministan albarkatun ruwa na Najeriya kenan, Engineer Suleiman Hussaini Adamu, ke jawabi wajen kaddamar da shirin manufar ƙasa kan ruwa, inda yake tuni har majalisar zattaswa ta amince da wani kundin daftari wanda yanzu za a mika wa majalisar tarayya.
Which is now being forwarded to the National Assembly.
Cikin jawabinsa, mataimakin shugaban Najeriya, Professor Yemi Oshibanjo ya ce,
Initiative has been developed as a means of addressing the challenges.
An tsara wasu matakai a wani hoɓɓasan tunkarar kalubalen da ake fuskanta a fannin ruwa, duk da amfanin da ruwa ke da shi ga rayuwar bil adama, abin mamaki ne yadda ake ɗaukar batun na ruwa da sako-sako. Ruwa in yayi yawa ko yayi karanci, matukar ba ɗauki wani mataki a kai ba, to ka iya baddala rayuwar ɗan adam da kuma muhallinsa. Masu samar da wutar lantarki daga albarkatun ruwa musamman madatsu na matukar buƙatar ruwa sosai, yayin da manoma ke kokawa yayin da duk aka sako ruwan yayi yawa. Akan haka, na tuntuɓi gwamnan jihar Kebbi, Sanata Abubakar Atiku Bagudu, ko mai zai ce,
dam yana da amfani ga masu noma, yana da amfani ga masu yin wuta. Don su masu wuta suna son dam ya cika so da yawa. Su kuma masu noma in ya cika ruwan yana zubowa ya maye musu gonaki. Da cewa kaddamar da wannan tsari zai taimaka muna domin mu samu wutar kuma a rage samun banna ga gonaki. Fahimta ce in aka samu haduwa hankali tsakanin gwamnatin tarayya da kwazo da ta jiha, saboda abu ne wanda aka sha maganin shi wurare da dama.
Statistics show that over 66 million Nigerians still lack.
Mataimakin shugaban kasa Professor Yemi Oshibanjo yace kididdiga ya nuna kimanin sama da ƴan Najeriya miliyan 66 ne ba sa da sukunin samun ingantaccen ruwan sha mai tsafta, kuma al'amarin ya fi kamari a yankunan karkara inda gurɓatattun gulbi da kuma rafi ke zama hanya kaɗai da ake samun ruwa domin sha da kuma sauran amfanin yau da kullum na gida. Wannan al'amari, in ji shi, dole ne a canza shi.
This trend must change.
Na tambayi Commissioner albarkatun ruwa na jihar Bauchi, Muhammad Gali Abdulhamid, ko wani mataki suke ɗauka domin canza wannan yanayi a yankunan karkaran su.
Wato muna iya kokarin mu ga cewa an samu wadataccen ruwa kuma tsaftataccen ruwa. Kamar a karkarar jihar Bauchi, mun yi sample na bohula da sauran su da yawa saboda rashin kulawa sun daina aiki ba sa amfani. To idan ka ce zaka debo kai sabi kawai ba tare ka gyara wa'ancan ba, sai ga cewa kullum batatti sai ga sun fi yawa. So mun maida hankali muna yin sabi kuma muna gyara wanda suka tsaya.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Madalla a gaida Hassan Maina Kaina. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Agogon mu anan yana cewa karfe 10:17, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Imma ba ta garago. Jama'a assalamu alaikum. Barkamu da haka da masu saduwa da ku a cikin wani sabon shirin himma ba ta garago. Shirin da muke tattaunawa da bakonmu Alhaji Garba Krakus Aminaka. Kuma mun tsaya ne akan batun sana'o'in da yayi. Yau muna so mu shiga wani batun daban. Kuma na fara tambayan sa ne. To ganin yadda Alhaji Garba ya dade nan kasan kuma yanzu ga sana'o'i daban-daban. Kai wasu kabo wasu kuma kana wasu yanzu.
Haka.
Shin idan mutum ya ce maka yana so ya zo nan Amurka, wace shawara zaka bashi ka kwatanta lokacin da kazo shekarun da kazo zuwa yanzu nan samun aiki a wancan lokaci da samun aiki a yanzu nan, zamantakewa a wancan lokacin da zamantakewa a wannan lokacin?
To sai dai mutum ya zama jan namiji.
To me yasa kace
madalla? Wato ban ruwan albasa ne.
To fe dai muna duri hawo siya
ban ruwan albasa ne. Ina fata masu saurare na za su gane ko da ke ni.
Ah, yi bayani.
To abin da nake nufi da ban ruwa,
kake nuni da ban ruwa
albasa ne, ka shuka ta kai ta akalla a ce ruwan da zaka zuba mata, ka zuba mata ruwa na naira 20,000. Amma kwata-kwata da ka tashi sai ka saida ta 5,000. To aka kai wahalan ban ruwan albasa kenan. To anan zaka je aikin, ina ka fito aiki, ina za ka aiki, za su baka kudin amma za su karba abinsu.
Kamar
da Amerika, madalla da Amerika ta san yadda za ta yi. Iskan nan da muke shaka na rabana. A ce da iska wato oxygen grade 1 ga oxygen grade 2 ga oxygen grade 3 da sun san yadda za su yi su tace ta to za ku su yi
don a biya
madalla to yanzu ka gani misali yadda abin da nake nufi da cewa idan mutum ya zo nan sai ya yi da gaske zaman nan bambancin nan rayuwa ta nan America da nan gida shine na farko ba za ka taɓa tunanin wa zai zo gida da sunan wai ya zo shi barawai maka sata
a nan
ko ya duro maka tasirin ya duro ya kashe kai ko ya tallaka ka ko ya raba ka da dukiyanka ba za ka taɓa samun wannan ba nan ka ji ɗaya na biyu ruwan sha idan na zafi kake so kowane famfo ka je a kasan nan ga na zafi daban ga na sanyi wanne kake so ka taɓa
to
za ka samu na ukunsu idan rashin lafiya ne ba ka da lafiya waya kawai za ka ɗauka ka kira ambulance za ta zo har gida ta ɗauke ka ta kai ka asibiti kuma a dawo da kai banda wannan duk ka dubi girman America ba inda za ka yi fargaban cewa a ina zan je wani ya kare ne ce da sunan fashi ko farawo babu 24 hours kana iya tafiya duk inda za ka je kamar yadda da muke lafiya lafiya a gida a Najeriya to haka za ka tafi to irin wannan abubuwan shine kawai daɗin zaman ƙasan nan wurin shakatawa wurin abun nan ba kuma ruwan wani da wani
kowa na shi da fishe shi
to amma aikin da zaka samu a gida kai a Najeriya ka samu naira 50,000 misali to 50,000 din nan sai ka biya maka bukatar mu da muke samun 100,500 ma dalili shine kamar yadda na bayani kaga anan a gida ni abu ne wanda ya faru da ni makota na waya aka zo gidaje wajen kudin suka janyo wuta wayan wuta suka hada kuma ba ni kadai ba mutane da yawa suna yin irin wannan a gida a Najeriya a je a jajjawo wutan gidan wannan a jawo gidan wannan ba a biya to anan ba zai yiwu ba kai din nan ba wanda ya sai jawo wayan gidanka wutan gidanka kai din nan baka biya watan wutan nan ba nan take za su yanke
za su cire abin su
madalla wayarka nan take shi yasa ba ruwan mu da wani kankaren katin nan da ake yi a gida wayanka in baka biya ba duk
za ka ji
sun kashe sai ka biya sai ma ka biya kudin mai da wayar banda wannan
amma komai na ta yadda
kofar gidanka ba ka saka aje motarka ba ran da za a yi shara a kofar gidan kana aje ta in baka dauke ba za ku a zo a janye motar a yi towing dinta a kai ta inda za a je a aje sai ka biya kuɗi masu yawan gaske wani ma sai ya kure bar musu motar
saboda kuɗin sun yawa
to lokacin an zo an ɗauke motar ba ka da kuɗin da za ka je ka karɓo kullum kuɗin hawa yake sai in ka duba ga motar taka ba ta wuce $2,000 ba misali da $500 to an zo an ɗauke ana neman ka je ka kai musu ana so ka kai $250 ka karɓo motar ba ta da shi motar ta kwana 4 ta kwana 5 ta kwana 7 kafin kana jiran ayi albashi ka je ka karɓa don nan kullun kwana 5 ake biyan albashi to masu sauraron mu in ka lissafa wannan kaga kuɗin da zaka je ka biya ka karɓo motar ka goma ta ka hakura ka bar musu
wannan shine ga koshi ga kwanan yunwa masu aure a yau nan mashirin zai diga ya domin lokaci ya muna halin nasa amma jin bakon namu Alhaji Garba Sula Krako Saminaka da Julie Gresham wadda ta hada mana sauti ni Ladan Ibrahim Awo ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah.
To madalla a gaida Ladan Ibrahim Ayawa yanzu kuma ga kadan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email.
Sakon farko ya fito ne daga fatan matar Ahmed India Gashuwa Sabon Gari, ta ce salam VOA, tabbas abinda ƴan magana ke cewa shari'a da zaɓe kamar mace ce mai ciki ba a san abinda za ta haifa ba, to wannan batun gaskiya ne yadda babu zato babu tsammani. Donald Trump ya lashe zaben shugaban ƙasa da aka yi jiya a Amurka daga garumin rinjaye, don haka sai mu ce Allah ya sa kan shi ya fi zama alheri ga Amurka da ma duniya baki ɗaya. A Rabiu Awal mai faci gidan maji sakwatare yan Najeriya ya ce hakika wannan nasarar da Donald Trump ya yi ta lashe zaben ƙasar Amurka wannan ya yi daidai da fatan Allah ya taya shi riko. Salam VOA ta faru ta ƙare wa an yi wa mai dami ɗaya sata a daidai lokacin da aka bayyana Donald Trump a matsayin wanda ya lashe zaben Amurka. Muke fata Allah ya sa kwalliya ta biya kuɗin sabulu daga Bala Muhammad Dambam jihar Bauchi da Malam Rulwano Sa'idu Gayari. Muka abin ya zo mana da bazata, amma muna dai fata Allah ya sa hakan shi ya fi zama alheri. Sako daga Baba Gana Alhaji Dambuwa Unguru. To Amurkawa da suka zaɓi Donald Trump, ku bar murna karanku ya kama zaki, domin a kwana a tashi hannun da ya ƙirga riba da wata rana shi zai ƙirga hasara da kansa. Daga Aliyu Usman Taka Lafiya birnin Kebbi. Sako na gaba ko ya ce salam VOA, da fatan kuna lafiya. Kai Amurkawa, kun ba mamaki a ce duk irin ka tobarar da Donald Trump ya rinka yi wajen yakin neman zaɓe, amma sai da idanunku suka ruhe kuka zaɓe shi a matsayin shugaban ƙasa, to Ubangiji Allah ya sa ka shi ya fi zama alheri. Sakon Baffa Haruna Bajoga da Alhaji Abubakar Jibrin Dangusau, da fatan Donald Trump zai yi bakin salinzami ya daina kalamai marasa alƙibla tun da yanzu ya zama shugaban ƙasa. Salam VOA, wata miya sai a makwabta. Gaskiya abin ya ba mu sha'awa da mamaki a zaben shugaban ƙasar Amurka, musamman yadda gudana cikin kwanciyar hankali da lumana ba tare da an sace akwatin zaɓe ba. Haka zalika babu wani jami'in tsaro a wajen da ake kada kuri'a. Muna fatan a ƙasashen mu na Afirka su yi koyi da zaben Amurka.
To madalla, kafin mu rufe shirin namu na yanzu ga takaitattun labaran duniya.
Donald Trump shine ya zama shugaban kasar Amurka. Attajirin dan kasuwan nan da ba a yi tsammanin ya zai tabuka wani abin a zo a gani ba, har wasu 'yan siyasa da kafofin yada labarai suke tsokana lokacin kamfe ɗinsa ya samu nasara mai ban mamaki a jiya Talata akan abokiyar karawarsa tsohuwar sakatare harkokin wajen Amurka Hillary Clinton. A 'yan makonnin da suka gabata, a takarar shugaban kasar Amurka a ƙarƙashin tutar jam'iyyar Democrat Hillary Clinton tana kan gaba. Wannan ya sa 'yan jam'iyyar ta na Democrat ke jin cewa su ne za su samu rinjaye a zaben 'yan majalisar dattijai. Haka kuma alamu suka nuna cewa ko a majalisar wakilai jam'iyyar ce za ta samu nasara, amma abin sai ya zo da bazata. Shugaban kasar Koriya ta Arewa Park Geun-hye ta ce za ta bar 'yan majalisar kasar su zaɓi sabon firayim minista saboda tana ƙoƙarin kaucewa rikice-rikicen siyasar cikin gida da take fuskanta. Shugaban kasar ta bayyana haka ne a jiya Talata bayan zaman tattaunawa da ta yi da Chung Si-kun, haƙaƙakin majalisar da 'yan adawa suke riƙe da ita. Sannan baya ga barin zaɓen sabon firayim ministan, Park ta yarda da shi zai ja ragamar gwamnatin. A jiya Talata ne aka kama wasu mutane biyar a ƙasar Jamus, inda ake zargin su da ɗaukan mayakan ƙungiyar 'yan ta'adda ta Daesh. Ministan Shari'a Heiko Maas ya bayyana kamen da sara gwiwa ga harkokin masu tsatsauran ra'ayi a Jamus. Jami'ai suna bayyana cewa an kama waɗannan da ake zargi ne a bayan jerin samame da aka kai a wajen da ake kira Lower Saxony da arewacin Rhine jihar Westphalia. Ana tuhumar mutanen da shirya ƙungiyar jihadi da kuma ƙoƙarin ɗaukan musulmai zuwa Syria domin yaƙi tare da 'yan tsagerin Daesh. Nasarar da Donald Trump ya yi zaben shugaban ƙasar Amurka ya ci gaba da jefa kasuwar saka hannun jari cikin halin wayyo ni Allah a kasuwannin duniya.
Masu sauraro, a nan kuma za mu dasa aya, sai can an jima da daddare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yau muna son mu ji ra'ayoyinku a kan mahimmancin amincewar 'yan takara da sakamakon zaɓe ko ya ta kaya. Yanzu a madadin Nazir Ahmed Hausawa da ya taya na gabatar da shirin, da Ms. Julie Gresham da ta haɗa shirin da bada umarni, da injiniyanmu Mr. Dan, da kuma sabuwar ma'aikaciyarmu Safina ta sada su dangi da take tare da mu a nan ɗakin yaɗa labarai. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.